Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Najib kuma za iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen radio amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da kuma Dalol FM. Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so a hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Laraba 17 ga watan Oktoba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande tare abokin aiki na Hafiz Ado Babali da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, ke farin cikin gabatar muku da shirin. Da farko ga kanin labarai.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka ya gana da shugaban Turkiya da na Saudiya game da salwancewar Hamshakin dan jaridar Amurka da ya salwance bayan shigar shi ofishin jakadancin Saudiya da ke Turkiya. Prime Minister Burtaniya za ta bayyana a gaban shugabannin kungiyar kasashen Turai kan maganar ficewar Burtaniya daga kungiyar. Canada kuma ta zama kasa ta biyu a duk duniya da ta halatta zukar tabar ganyen wiwi a kasar ta baki daya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirye-shiryen namu na yau, za ku ji matakin da majalisar dokokin jihar Kano ta dauka dangane da wasu bidiyo da ke yawo na zargin karbar abun goro da gwamnan jihar Dr. Abdullahi Gwanduje yayi.
Wannan mu muna yi ne don mu kare mutuncin jihar mu, mu kare mutuncin al'umman mu, mu fitar da dukkan wani abu ce abu na gaskiya ake faruwa a daina batanci saboda irin wannan batancin an yi wa mai martaba sarkin Kano.
Su kuwa na kasasu a Najeriya gani suke ana damawa ba tare da su ba, duk dai da cewar wasu daga cikinsu ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen neman abin kansu.
Buri mu shine kowa ya samu ilimi ya zama daidai da kowa yanda zai rayu. In kin dubi gine-gine da ake a Najeriya ba tanadi saboda na kasasu ba.
Daga bisani kuma za ku ji sauran rahotanni da muke ɗauke da su. Bayan nan Abdulaziz Adali Toro zai shigo da shirin shi na himma ba ta ga rago. Amma duka mun nan sai a gyara zama don aji yanda duniyar ta wuni.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da manyan kusoshin gwamnatin Turkiya ciki har da shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan. Jim kadan bayan ya gama ganawa da shugaban Saudi Arabia waɗanda suka tabbatar mishi da cewa nan ba da daɗewa ba za su nuna wa duniya cikakkiyar shaidar da za ta nuna abin da ya faru ga hamshakin ɗan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi wanda ya salwance bayan da ya shiga karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na Turkiya ɗin. Sai dai kuma Pompeo bai ba da wani bayanai ba dangane da abin da suka tattauna da shugaba Erdogan ko ministansa na harkokin waje wato Melbut Kabushogul kafin ya baro kasar ta Turkiya. Shi dai Khashoggi wanda ya yi suna saboda yadda yake yawan caccakar shugabannin Saudiya Arabia wanda kuma ke yawan rubuta kasidu wa jaridar Washington Post ya salwance ne tun ranar 2 ga watan nan na Oktoba. Bayan ya shiga karamin ofishin jakadancin na Saudiya da ke Istanbul, hukumomin Turkiya sun yi imani da cewa jami'an Saudiya ne suka kashe Khashoggi a cikin ofishin, amma gwamnatin Saudiya ta ce da ransa ya baro ofishin da kansa. A yau Laraba ne Prime Minister Burtaniya Theresa May za ta fuskanci shugabannin kasashen Turai inda za su yi kokarin warware takaddamar da ke tsakaninsu dangane da yunkurin Burtaniya na ficewa daga kungiyar kasashen Turai ta EU. An share watanni da yawa ana tattaunawa akan wannan al'amari kuma an cimma matsaya akan batutuwa da dama, amma har yanzu akwai wasu batutuwa da aka kasa warwarewa a ciki har da yadda za a tsaida kan iyakar Island ta Arewa da kuma kasar Island wacce ita har yanzu tana cikin kungiyar kasashen Turai ta EU. Bayan ta gama ganawa da su ne shugabannin na EU za su keɓance waje wajen cin abincin dare inda za su yi nazari akan matsayin da za su ɗauka. Wani kwamitin musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kafa wanda ya zargi sojojin kasar Myanmar da kisan kiyashi akan musulman ƴan kasar Rohingya a shekarar da ta gabata na shirin yi wa kwamitin tsaro na majalisar bayanai. Kasashe tara ne daga cikin mambobi 15 na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya suka nemi a gana da shugaban kwamitin a cikin bukatar da suka mika shekaran jiya talata. Sai dai kuma jakadan Myanmar a majalisar ɗinkin duniya ambassador Hou Do Suan ya nuna adawa da taron a wata wasiƙa da ya aika ranar talata, inda ya ce ba wani abin da taron zai tsinana. A wani rahoto da aka fitar a watan Agusta ya nuna cewa kwamitin bincike ya ce ya gano hujjoji da suka nuna yanda sojojin Myanmar suka gudanar da kisan kare dangi akan musulman Rohingya. A yau Laraba ne aka bude wani sabon shafi a kasar Canada, inda kasar ta zama kasa ta biyu da ta amince da saida tabar wiwi. Ko da yake bisa doka an amince da tabar wiwi tun shekarar 2001, kasar Canada za ta bi sahun Uruguay a matsayin kasa ta biyu da jama'a za su iya sayan tabar a shaguna. An bude shagon saida tabar wiwi na farko da asubahin yau Laraba a Newfoundland, lardin da ke gabashin kasar. Duka lardina 13 za su fitar da ka'idojinsu na saida tabar wiwi, wasu za su amince a sayar a shaguna masu zaman kansu, yayin da wasu kuma sai ta hanyar shugaban da ke da mallakin gwamnati. Wani minista a kasar India ya yi murabus bashiri a sanadin zargin da wasu mata 15 suka mishi na cewa ya gallaza musu ta hanyar neman yin lalata da su a lokacin suke aiki da shi a wata kafar watsa labarai lokacin yana matsayin edita. Sai dai kuma MJ Akbar, wanda shine karamin ministan harkokin wajen India, ya musanta zargin kuma ya ce zai kalubalanci masu zargin, har ma ya shigar da kara a kotu. Yana karar Priya Ramani, mace ta farko da ta soma yin mishi zargin, wanda kuma bayan nata zargin ne wasu mata 14 suka bullo suka ce su ma suna zargin Akbar da irin wannan laifin na matsa musu lamba don yayi jima'i da su.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. To a bangaren rahotanni kuma ana dai iya cewa kakar siyasa ta kunno kai a Najeriya, wanda ma wasu suke ganin ana iya cewa kallo ya koma sama, wai giwa shaho ya dauke giwa. Tun a farkon wannan watan, a farkon wannan satin ake ta yada wani bidiyo da ke bayyana zargin da ake ma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Ganduje yana karbar abun goro, wanda hakan ya sa majalisar dokokin jihar suka dauki wani mataki wanda suka nada kwamiti dan ya binciki gaskiyar lamarin. Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da Honorable Labaran Abdul Madari, wanda yake dan majalisa da ya gabatar da wannan kudirin a gaban majalisa, ga abin da yake cewa.
Akan kundin tsarin mulkin Najeriya da muke tafiya, kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya faɗi cewa idan an da kaiwa da ya ba kamata a zo a fito da abubuwa inda al'ummar da muke wakilta su tabbatar cewa abin nan gaskiya ne kuma ba gaskiya bane, saboda abubuwan zamani da ake ciki na yanda ake iya hada hoto da waye, amma aka fito da gaskiyar magana duk duniya ta tunce abu kaza gaskiya ne kuma hurumin majalisar dokokin jihar Kano.
To gashi ka gabatar da wancan kuduri kuma har amma kafa kwamiti an bashi wa'adi, hususan ya ake so ya gudanar da binciken?
An bashi dama da shi gidan jaridar da ya fito da abubuwan da duk wanda zai iya bada tabbacin cewa da kuma masanan da suke kula da yanayin hoto yake za su fitar da cewa wannan abin da aka bayar gaskiya ne ko ba gaskiya bane, sannan kuma ya kawo majalisa sannan ita kuma ta sata game kamar
haka. Kenan kaman zai kai ga amfani da wato masana kenan ko ya dau hayar su
ai da mun a dokan mazan majalisa akwai wannan duk abin da ya shafi majalisa ta bayar ta ba da dama za ka iya neman wanda suke masanan wannan abin su tabbatar nan kuma a tada abin da yake na gaskiya.
Wasu suna ganin ma kaman kun yi dau wannan mataki ne kawai dan dai a san kuna nan, tunda galibi idan aka yi irin wannan sai a ji abin kaman kumfaya ya lafa daga baya.
Tunda nake dan majalisa daga shekara ta 2007 zuwa yanzu na tabbatar akwai abubuwan da yawa da mun bincika kuma mun tabbatar mun fitar da na gaskiya mun fitar da na ƙarya kuma majalisa ta dauki matakin da ya kamata ta dauka.
Galibin mutane idan aka kafa irin wannan kwamiti a baya kun yi inda aka ma binciki shi shugaban majalisa da al'amari ne kama da wannan, amma da kwatsam bayan wani lokaci sai aka ce ma kun fito to kun wanke shi ba ka ganin kamar tarihi zai iya maimaita kansa
a to inda baka samu mutum da laifi ba laifi bane ga lokaci wani baka da laifi idan kuma mutum ka same da laifi dole ka fito ka ga duniya wai laifi shugaban majalisar dogon jihar Kano an same shi bai da laifi an karanta rahoto kuma duk duniya kowa ta sani
akwai rahotannin da ke ma cewa ta yufa an daga waje an zo za a yi amfani da ku ne dan ku ta da kura
wannan mu muna yi ne dan mu kare mutuncin jihar mu mu kare mutuncin al'umman mu mu fitar da dukkan wani abu a ce abu na gaskiya ake faruwa a daina batanci saboda idan wannan batancin an yi wa mai martaba sarkin Kano an yi wa gwamnan Adamawa an yi wa shugaban jam'iyya na yanzu an yi wa gasunan mutane da yawa kuma daga baya ga da'awun ba gaskiya bane
wasu na ganin ma fa me yasa za a ba wannan kwamiti har wata guda abinda gashi nan kurukuru yana yawo a wayoyin mutane abinda watakila bifa yan kwanaki a ci an gama ba an ya ba kokari kuke ku kawar da hankulan jama'a ba
ai shi ba da aiki aikin aka ce an bayar a kwamitanci akwai aikin da ce an baka wata biyu an ka gama a cikin awa 24 aka yi da majalisar dogon ka ce to aikin da kuka bani kuka ce kun ba rana ga zuwa lokaci kaza na gama aikin nan sai a shigo da shi kuma zuwa majalisa sai a karanta shi kuma sanan shi mai za ta dauki matakin da ya kamata ta dauki
kenan kwamiti zai ga ito dan kwangira da gwamna da ma wancan gidan jarida da ya wallafa labari
insha Allah duk wannan kwamiti zai bincika duk wanda bincike ka biyo ta kansa ina tabbatar maka majalisa za ta bincike kuma ta tabbatar cewa abin da ya din nan gaskiya ne ko ƙarya ne
kenan gwamna zai gurfana a gaban kwamiti
gwamna zai gurfana shi ma a gaban kwamiti inda abu mu ci ya biyo ta kansa
idan aka samu rahoto kuma watakila gwamna yana da hannu na laifi me mataki na gaba
wani ka jira ka ga abin da rahoto suka gwamnati suka kawo rahoto kuma ka ga menene dokar constitution yace akan abin da majalisa ta yi
wanda tabbaci zaka ba yan Kano cewa lalle daga baya ba za ku zo ku ce kun wanke gwamnan Kano ba kamar yadda kuka wanke shugaban ku a baya
a'a ai ba mu za mu ce mun wanke ba idan abin da aka zo bincike aka tarar ya wanke gwamna dole ka fito ka ce ka wanke gwamna idan kuma a bincike sun tabbatar gwamna yana da laifi dole ka ga duniya cewa gwamna yana da laifi na kan mu jira mu ga abin da kwamitin nan zai kawo na rahoto
to madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari to madalla na kasassu a Najeriya na ganin cewar ire-iren matakan da gwamnati ke dauka dan ganin an inganta rayuwarsu a kasar bai taka kara karya ba hakan yasa wakilin sashen Hausa na murar Amurka Hawwa Umar ta hada mana rahoto dangane da irin halin da nakasassu ke ciki a kasar
da alamu na kasassu sun yi kuro domin dogaro da kai ta hanyar kaucewa bara akan tituna baya ga wadanda kan shiga makaranta su yi karatu har matakin digiri wasu kan koyi sana'ar hannu Ibrahim Ahmad Makaho ne mai idanu wanda kan saka abubuwa masu ban mamaki Ibrahim na zaune ne a Abuja kuma a baya can yayi bara amma yanzu yakan samu kudin shiga ta hanyar saka abin sa fulawa da sauran kayan adan gida
yanda akai na koya akwai wanda ya koya mun shi ma din baya gani ni ma kuma na koya har na samu nake yi bayan wanda ya koya mun kuma har na kirkiri na na kaina ni ma nake yin shi
kamar da me da mini ya koya maka kuma me ka kirkira da kanka
flower bus din ya koya mun amma me siskwana ne yana da kwana guda 6 ni kuma wanda na koya yana kwana 4 ne to sai kuma abun sa tissue din nan da kuma jaka din to duka dai na yi su ne da kaina ba na koya bane
kulliya tana biyan kudin sabulu da wannan sana'a
ya gaskiya da ita ne nake ci nake sha gaskiya a har ma inda hali in samu ni ma dan taimaki wani
kana da iyali
eh ina da iyali ina da mata daya da kuma yara biyu
yaranka suna zuwa makaranta
a yaran kanana ne gaskiya dayan ma bai yi shekara biyu ba ba su fara zuwa makaranta ba amma dai da wannan sana'an ne dai nake samun abin da ake sai dan sai musu kaya haka da kuma abubuwan da kayan abinci haka duka
kwanakin baya masu fama da nakasa daga sassan Najeriya daban-daban sun yi gangami a Abuja dan jan hankalin gwamnati da ta rika kulawa da tallafa musu da kuma samun sanya hannu kan kudirin dokar inganta rayuwar nakasassu da ta dade wajen majalisar dokokin Najeriya Umar Ali Goro wanda kansila ne a jihar Gombe kuma gurgu ne na kan gaba cikin masu gangamin
buri mu shine kowa ya samu ilimi ya zama daidai da kowa yanda zai rayu in kin dubi gine-gine da ake a Najeriya ba ta ne dai saboda nakasassu ba gwamnati tun daga shekaru tun da aka dawo demokradiya har yau an kasa sanin bil da naka zuwa Najeriya duk wannan ci hanci ne in an zo dauka aiki ba kula da masu nakasa to ya hadu shine ja mana matsala da muke magana cin hanci muna kira ga gwamnati gwamnati a yaki da mutanen da suke sa don kudin jama'a.
Na'am, so akwai wani abu da kuke so gwamnati ta yi ma na kasassu?
Ai tsari da abin da muke so gwamnati ta sanin billimu. Muna kira ga shugaban kasar Najeriya, General Muhammadu Buhari ya gane mun zauna da shi a Nasarawa State mun ce a sanin bill nan na kasassu. Ya ce zai sanin bill har yau ba sanin bill na. Bill na shi kuma shi ilimin mu da komai mu duk abin da ya shafi rayuwar na kasassu a Najeriya shi ya shafa.
Rahoton da dandalin Wikipedia ya wallafa ya bayyana cewa akwai mutum miliyan 25 da ke da nakasa a Najeriya, cikin su kuma miliyan 3,600 na da nakasa mai tsanani. Sai dai nakasassun sun ki amincewa da wannan kididdigar, suna masu cewa yawan su ya kai miliyan 29. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hawwa Umar. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu agogo muna cewa karfe 11:15 na safe. Fankan-fankan dai ba shine kilishi ba. Sauran jam'iyoyin siyasa a Najeriya na ganin cewar lokaci yayi da za su maye gurbin manyan jam'iyyu da suke ganin cewar ba su tabaka wani abun ku zo mu gani ba, kamar su jam'iyyar APC da PDP. Ibrahim Abdulaziz ya zanta da wasu jam'iyyu da ke ganin cewar a daina kiran su kananan jam'iyyu.
Wasu magoya bayan ɗaya daga cikin kananan jam'iyyu kenan a Yola ya yi wani gangamin siyasa, kuma wannan mako na zuwa ne yana jam'iyyu ke kammala fidda sunayen 'yan takara da za su tsaya musu zaɓe. To ya koshin 'yan Najeriya sun fara gajiya nema da manyan jam'iyyu irin su APC da ke mulki da kuma jam'iyyar PDP wanda a baya ta shafe kusan shekaru 16 kan karaga. Honorable Emmanuel Bello, tsohon dan jam'iyyar APC ne, kafin daga bisani ya sauya sheka zuwa SDP da ke da alaman doki, wannan yanzu ko shine ɗan takara ta na kujerar gwamna a Jihar Adamawa, ya ce ai yanzu cancanta ake bi ba jam'iyya ba.
Maganan kananan jam'iyyu ka san kamar yadda na ce maka kowace irin siyasa local take, saboda haka kowani akwai wanda za a bata mishi raya APC koma wata jam'iyya, saboda yanzu mutum ake yi ba jam'iyya ba. Saboda haka 'yan Najeriya sun yi wayo ba za su yi jam'iyya ba kamar yadda aka saba yi, ba za a yi tsak ba, za a yi mutum ne. To saboda haka za ka yi mamaki kaga jam'iyyu daban-daban sun ci zaɓe.
Ina batun kan cewa kunkula ko kuma auren zobe tsakaninka da gwamnan jiha na jam'iyyar APC bin da kanta ta yi kamara masa gaskiya?
Ya mara min dai, gwamnan APC sai dai ya bara min, amma ba ni in mara masa ba. Yarjejeniya ni ban sani ba, ban san lokacin da aka yi wannan yarjejeniya ba, amma da alamun zai mara min baya.
Shi ma wani ɗan siyasan Alhaji Umar Bello Jada da ake walakabi da calculate, wani ɗan tsohon PDP da APC ne, da yanzu ma ya kawo ta sabon jam'iyya ta AMP, wato Alliance National Party, kuma ɗan takarar gwamnan na jam'iyyar, ya ce a yanzu ba wata karama ko kuma babban jam'iyya a Najeriya.
Ni dai ban san me kake nufi da karamin jam'iyya ba. A sa ga kun san mu bamu san me karamin jam'iyya ba. Mun dan jam'iyya duka jam'iyya ce, babu babba babu karami, duka sadifiken namu na yana iri ɗaya ne. Kuma takarancin da muke yi ba wai akwai wani jam'iyya na tsaye da dan takaran goma wuri ɗaya bane, kuma mutum ɗaya ne za su tsayar gwani su a kowane matsaya, mu ma haka ne. So babu wani magana kankanci a jam'iyya, jam'iyyu duka daidai ne. Bambancin ɗin kawai a 'yan takara ne na farko, darajar ɗan takara shine zai sa jam'iyyar ka tai tasiri ko tai kasayin tasiri. Na daya. Na biyu, manufofin da za ku yada akan jam'iyyan ku da annoyoyin ku da za ku sayar wa mutane, da yadda kuma kuka bi da tsarin sanin neman kamar yadda muka shirya mu, za mu bi gida-gida ne, zaure-zaure, za mu samu mutane a kofar gidajensu, muna magana da su a kowace wata biyar, akwai enough lokaci.
To ya koya manyan jam'iyyu da ke mulki ke ma kallon tashin goron zabe da sabbin jam'iyyu ke yi a yanzu. Ahmad Lawal shine ko sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC da ke mulki a Jihar Adamawa. Ya ce ko ba komai, waɗannan jam'iyyu ba su yi balagan da za su ba su tsoro ba.
Ban yi tsammani akwai wata jam'iyya a cikin jam'iyyu masu tasiri wanda za su kwatanta kansu da musamman babban jam'iyya na APC da kuma jam'iyya na adawa na PDP ba. Saboda kasu duk lokacin da aka yi sabon jam'iyya dole ta daɗo shekarar dama ko wata dama kafin ta tallaka kanta har jama'a su santa. Don haka na ganin duk yanayin da muka samu kanmu a cikin musamman mu jam'iyyar da muke mulki na APC, ban yi tsammani akwai wata sabon jam'iyyar za ta zo ta buge mu wajen kaunu suna ko kuma wajen karbuwa wajen jama'a ba don haka mu mun sani duk abin da ke faruwa na yanzu na dole lokaci kadan ne kafin nan mu gane kanmu fidda kanmu daga wannan kangi da muka samu kanmu a ciki kuma siyasa haka ta gara dan kowace siyasa tana zuwa da yanayin dambar wanda za a cikin ta kafin nan a je zaben general election kenan amma don haka na tabbatar maka da cewa duk abin da muka samu kanmu a ciki ba zai kawo mana cika wajen zaben 2019 bar ikon Allah
koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwa za ta kai tsakanin manyan jam'i da kuma wadanda ma ke tasowa a Najeriya Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola, a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Professor Usman Manzo dan asalin ƙasar Niger mazaunin ƙasar Brunei dake yankin Asia kenan yanzu kana cikin ɗaliban da kai yayi akwai wanda yanzu su hasu fara karantar da su ma cikin jami'i ne
kwarai akwai ɗaliban da na yayi yanzu su ma sun fara koyarwa a cikin jami'o'i na ƙasashen duniya daban-daban kuma har yanzu muna contact da su suna kira ana gaisawa ana zumunci daga nan sai na garzaya cikin watan January na wannan shekara a watan January na wannan shekara farkon January 29 da shi sai nayi hijira ko na taso daga Malaysia na bar wannan makaranta da nake koyarwa na dawo wata university a nan kasar Brunei Dar es Salaam ita Brunei Dar es Salaam kasa ce masarauta kuma mutanen da suke kasar ba su da yawa yan kasa dukan su 1,400 ne da yan kai baki kuma 250 kuma kasar tana da arzikin man fetur tana da iskar gas da sauran kamin kifi da sauran abubuwa kuma suna daukan kwararru da kasashe daban-daban dan yawanci professional da suke dauka kwararru dukkan da kasashen duniya suke kawo akwai yan Africa akwai yan Asia akwai yan Turai akwai yan America duka gabaki daya haka muke tare da su kwararrun su duk wanda suke musu aiki baki ne saboda habbaka ci gaban kasa kuma sun san kimar ilimi sun san kimar masu ilimi yanzu da nazo sai na shiga wata university ana kira ta University Sultan Sharif al-Islamiyya Sultan Sharif Islamic University ita ma tana da dalibai yan kasashe daban-daban na duniya akwai yan Afirka kudancin Afirka gabacin Afirka yammacin Afirka tsakiyar Afirka da arewacin Afirka dukkan suna da dalibai da suka zo daga wannan kasashe kuma haka malaman su akwai yan Afirka akwai yan Asia akwai yan America akwai yan Latin America akwai yan Turai dukkan gabaki daya haka muke
to ya rayuwa take can kana ganin mutanen mu Hausawa wanda su ma sun je can hijira sun je can su neman sauyin rayuwa
to shi kasar Brunei ba a zuwa neman aiki irin da ake zuwa ko yawon kwadugo kasashe kasashe wanda tana da tsari duk wanda kaga yazo sai kafin zuwan sa tun daga can an ya nemi aiki an ya samu za su ba shi visa sai yazo dan haka muna da akwai Hausawa a Nigeria wajen malami mutum 10 wanda na sani akwai wanda sun zo daga Nigeria yan Nigeria ne akwai wanda yan Nigeria mazamna London suna da zaman takardun zaman a Britaniya sun zo akwai kuma yan Najeriya wanda suke Malaysia suna koyarwa su ma sun dawo nan haka muke tare da su Hausawa yawanci yan Najeriya ne amma yan sauran kasashe duk wanda ake tare yawanci ba sa jin Hausa sai dai kadan-kadan abinda ba a rasa ba
to yanzu cikin ɗaliban da kake karantar dawa kuma akwai yan Niger da Najeriya ciki da Chad ko Hausa
a cikin ɗaliban da nake koyarwa yawanci babu ma yan Afirka gabaki ɗaya yanzu wanda nake koyarwa yan kasar Brunei ne da kuma yan kasar Indonesia wanda suke karatu da yan kasar Malaysia wanda suke karatu a university da yan kasar Thailand da yan kasar Singapore da yan kasar Sin su ne yawancin wanda suke bangaren da nake koyarwa
yanzu kuma akwai ɗalibai wanda su suna a Niger Chad Kamaru kuma suna buƙatar su zo nan su yi karatu karkashinka ya kamata me ya kamata su yi
to shi yawanci su kasar suna da tsari da suke duk shekara suna dauka international dalibai na kasashe daban-daban suna ba su scholarship suna zawa sai karatu kyauta amma an za su yi tallan daukan dalibai suna yin ta ne ta hanyar yanar gizo-gizo duk wanda yake neman admission sai ya bi ta hanyar yanar gizo-gizo ya rubuta sunan kasar da kuma makarantu da suke kasar da hanyar da ake samun admission ta hanyar dukkan gabaki dai abin da suke ta hanyar yanar gizo ce dan haka suna daukan dalibai da dama yanzu ma inda nake akwai dalibi international dan Tanzania ne yana nan shi ma yana karatu a fannin Islamic banking suna nan da dama
kash professor Usman Manzo lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da muna wannan bayani masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu professor Usman Manzo na kasar Niger wanda ke zaune a birnin Seribigwan dake kasar Brunei ni Abdul Aziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
to a gaida Abdul Aziz Adili Toro yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika muna ta hanyar email
sakonmu na farko a yau ya fito daga Hussein Abba Dambam na jihar Bauchi Assalam VOA Hausa ba shakka an kaddamar da wani gini domin tunawa da Thomas Sankar tsohon shugaban kasar Burkina Faso hakan ya nuna mana muhimmancin aikata hali mai kyau tare da yin gaskiya da adalcin a matsayinka na shugaba da fatan hakan zai zama abin koyi ga sauran shugabannin mu na Afrika sai kuma sakonmu daga Yusuf M Ramadan daga jihar Gombe Nigeria Assalamu alaikum muryar Amurka VOA yau take ranar yaki da talauci ta duniya da majalisar dinkin duniya ta ware amma sai dai kash mafi yawan ƴan Nigeria talauci ya musu daurin hukun goro musan da wannan ranan ba saboda haka ya kamata ai amfani da wannan ranan domin yakin talauci a cikin zahiri Allah ya kyauta na kuma wata sako daga Asma'u matar Bashir Kinsala daga jihar Kebbi inda take cewa salon sashin Hausa na muryar Amurka dan Allah ku gaya hukumar dake kare haƙƙin ƴan jaridu ta duniya cewa ya kamata su dauki mataki mai tsanani ga duk wanda aka samu da hannunsa wajen kashe Jamal Khashoggi na jaridan nan na kasar Saudiya sai kuma tsako daga Hassan Dogon Fachi Batsari inda yake cewa Assalamu alaikum VOA Hausa fatan alheri gare ku na shigo wannan fili na ku mai albarka domin yau ce ranar kawar da talauci ta duniya wanda majalisar dinkin duniya ta ware mana fatan shugabannin mu na Afrika za su mai da hankali wajen kawar da talauci da fatara dake damun wasu kasashen Afrika da fatan Allah ya kawo mana saukin wannan matsalan
to a gaida Hadiza Kyari da sakonnin masu saiko muna kafin mu kammala shirin namu sai kuma labarai amma a takaice
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da manyan kusoshin gwamnatin Turkiya ciki har da shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan jim kadan bayan ya gama ganawa da shugaban Saudi Arabia waɗanda suka tabbatar mishi da cewa nan ba da dadewa ba za su nuna wa duniya cikakkiyar shaidar da za ta nuna abin da ya faru ga hamshakin dan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi wanda ya salwance bayan da ya shiga karamin ofishin jakadancin Saudiyar dake birnin Istanbul na Turkiya din A yau Laraba ne Prime Minister Burtaniya Theresa May za ta fuskanci shugabannin kasashen Turai inda za su yi kokarin warware takaddamar dake tsakanin su dangane da yunkurin Burtaniya na ficewa daga kungiyar kasashen Turai ta EU.
Masu sauraro iyakan abin da zamu iya kawo muku kenan a yanzu sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala kai mu zuwa anjima za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A yau za mu so ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da muhimmancin tazarar iyali ko kuma abin da ake kira tsarin iyali. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Hafiz Ado Babale da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta hada mana shirin kuma ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. da injiniyan namu na yau, Mr. Skip. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke cewa a wani lafiya. Sai kuma a saurari shirin yau da gobe.